الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بيانك وما سؤال بركة إنا من السلامة الدين المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدهد و safiyar yau Alhamis 18 ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1445 wanda shine daidai da 28 ga watan uku shekara ta 2023 miladiya a wannan masallaci na Usman bin Affan domin ci gaba da bibiyar ma'anoni na wannan sura mai albarka suratu Yusuf alaihi salatu wassalam wanda yau shine zama na 12 a cikin wannan sura mai albarka suratu Yusuf jiya idan ba a manta ba mun kwana akan fadin Allah madaukakin sarki thumma yati min ba'di dhalika 'amun fihi yughathu an-nasu wa fihi ya'sirun ma'ana cikon bayani da annabi Yusuf alaihi salatu wassalam yayi ma wannan matashi da yazo gurinsa da labarin mafarkin sarki na ya fassara mishi mai wannan mafarki ya kunsa kuma ya masa bayani dalla dalla filla filla na abin da mafarkin ya kunsa sannan kuma ya kara mishi bayani akan bayani ma'ana ba wai zallan abin da yazo da shi aka mai fashin bakin sa kai tsaye ba sai aka kara mishi abin duk da yake cikon ma'ana ne abin da yake za a yi riko da shi a samu maslaha akan wannan abu da mafarkin sarki ya kunsa bayan ya gaya musu cewa za a yi shekaru 7 a jere waɗanda za a samu yalwar arziki za a samu amfanin gona da noma za ta yi yabanya komai zai tafi lafiya lau sannan kuma za a samu wasu shekaru guda 7 da za su biyo baya waɗanda za a samu kamfa na ruwan sama za a samu fari da haka sai a adana abin da aka samu na wancan shekaru 7 na wadata a bar su a cikin zanganiyarsu domin ya zamanto an amfana da su a waɗannan shekaru 7 da za a samu na fari sannan kuma a shekaru 7 din na fari din ma a rage abu kalilan wanda za a yi riko da shi ya zamanto an yi iri da shi shine yace illa qalilan mimma tuhsinun don ya zamanto in wannan shekara ɗaya da za ta biyo baya da za a samu ruwan sama to ya zamo ana da abin da za a yi iri za a yi shuka da shi da haka yanzu za mu ci gaba domin jin menene abin da kuma ya faru bayan wannan bawa ya dauki wannan bayanai ya ji ya kai mawa ubangidansa akan abin da fassarar mafarkin annabi Yusuf alaihi salatu wassalam ya kunsa na'am malama bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa qala al malik tuni bi فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين
أولاً أيها المسوء البركة da Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bamu labarin abin da ya faru da annabi Yusuf alaihi salatu wassalam a cikin rayuwarsa kuma tahdidan bayan wannan abin ya faru Al-Hafiz Ibn Kathir rahmatullahi alaihi yake cewa ya qulu ta'ala ikhbaran 'ani al-malik lamma raja'u ilayhi bi ta'biri ru'yahu sarkin nan bayan an zo an gaya mishi ga abin da ya faru ko ga abin da mafarkinsa ya kunsa Allah madaukakin sarki yake bamu labarin menene abin da ya auku da aka zo mishi da wannan jawaban allati kana ra'aha ma'ana mafarkin da yayi bima a'jabahu wa ayqanahu sai aka zo mai da labari na abin da yake ya bashi mamaki kuma ya samu yaqini a zuciyarsa na cewa wannan kan an yi min fassara wadda take ta dace. Ma'ana Allah madaukakin sarki ya yalwata kirjin sarkin nan lokacin da aka zo mishi da jawabin nan sai ya karbe shi da gaskiya. Domin shi zance na gaskiya bai buƙatar ado bai buƙatar kawa kuma yakan sauka a zuciyoyi waɗanda suke suna neman gaskiya din. Sai dai me ya rage wani idan ya karbi ya ji gaskiyar kuma ya yadda a zuciyarsa amma sai ya ki aiki da ita. Wani kuma idan ya ji ya yadda kuma sai ya aiki da ita shine irin yanda Allah madaukakin sarki yake gaya mana akan mushrikai wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Sun kiriki ne sun nuna cewa basu yadda ba amma zukatansu sun yadda da cewa sakon daga Allah madaukakin sarki yake. Dan haka da aka zo mai da jawabin bima ajabahu wa aiqanahu na daga abin da ya burge sa ya yadda da cewa wannan shine fassara ta mafarkin shi na gaskiya. Fa arafa fadla yusuf sai san falalar annabi yusuf, ma'ana yanzu ga wani nan da yake ya zamanto abin ya gagari duka waɗanda nake tsammanin za su iya amma an samu wani a kulla a cikin gidan kurkuku ya yi min jawabin abin da yake. Wa ilmuhu wa husna tila'ihi ala ru'yahu sannan ya fahimci cewa lallai annabi yusuf alayhi salatu wassalam yana da tarin ilimi, yana da lura, yana da nazari akan abubuwan da suke faruwa kuma gashi yayi wannan lura yayi kyakkyawa fassara akan mafarkinsa. Wa husna akhlaqihi ala man bi baladihi min ra'ayahu sannan ya samu labari na abin da yake na kyawawan dabi'unsa da kyawawan halayensa na daga irin mutanen da suke rayuwa a garinsa a daidai wannan lokacin. Fa qala tuni bihi dabi'a ta dan adam in ya ji abin da ya burge shi ya bashi sha'awa so yake ya sanya shi a ido. Da haka a matsayin shi na sarki da aka zo mai da wannan jawabi da ya kama zuciyar shi sai ya ji cewa aje a zo mai da wanda yayi wannan fassara. Ai akhrijuhu min as-sijni wa ahdiruhu mala yace ku fito da shi kenan daga gidan kurkuku ku kawo min shi nan gurina. Falamma ja'ahu ar-rasulu bidhalika amtana'a min al-khuruj hatta yatahaqqaqa al-malik wa ra'iyatuhu bara'ata sahatihi. Malan yake ce mana lokacin da jakadan sarkin nan ya je gurin sa ya isa mai da sakon cewa gashi sarki ya ce a kawo ka, imtana'a min al-khuruj sai ya ki yace ba zai fito ba hatta yatahaqqaqa al-malik wa ra'iyatuhu bara'ata sahatihi har sai sarkin nan da wanda yake mulka ma'ana mutan gari da labari ya iske musu to yanzu su gane cewa fa ga hakikanin gaskiya ni ba mai laifi bane ba. Ma'ana ba zan fito a matsayin an min alfarma ba, ba zan fito a matsayin kawai an daga min kafa bane ko dan nayi wannan abin na kirki ya goge a laifin da nayi, a'a zan fito idan zan fito to in fito a wanda yake an wanke ni daga laifi na an yadda cewa ban aikata wannan ba. Wani zahata irdihi sannan da tsarki ko tsafta na mutuncinsa cewa abinda aka jefe shi da shi bai aikata ba. Mimma nusiba ilayhi min jihati imra'atul aziz na daga abinda aka nasabta mishi daga bangaren ita wannan mata matar aziz. Wa anna hadha as-sijna lam yakun ala amrin yaqtadihi sannan a fahimci cewa wannan sanya shi da aka yi afwan wa anna hadha as-sijna sanya shi da aka yi kulle shi da aka yi a kurkukun nan to fa ba wai an sa shi bane bi haqqin ba an sa shi bane akan wani laifi da yi bal kana zulman wa udwana ya kasance zalunci ne da ta'addanci aka yi mishi, ma'ana ba laifi yayi ba aka yi mishi wannan hukunci a akan sa. Fa qala irji ila rabbika me ba wannan dan sako aiki sai ce irji ila rabbika ka koma gurin mai gidanka. Fas'alhu ka tambaye shi ma balun niswati allati qatta'na aydiyahunna menene labarin matan nan waɗanda suka yanka hannayensu, ma'ana ka je ka tambaye shi ka ce ya tambaye su ya bi diddigi ya gane menene hakikanin abin da ya faru da waɗannan mata menene domin su ne za su ba da shaida a kaina. Ni yanzu ba zan ce wani abu ba amma a je a tambaye su a ce musu menene abin da ya faru gabanin tukunna in an samu bayani daga gare su sai a ga yiwuwar fitowata ko ba yiwuwar fitowata ba. Kun ga wannan la shakka wani abu ne wanda yake za a lissafa shi cikin wani abu da mutum zai yi na tsare mutuncin kansa da kimar kansa. A yanda yake a rayuwar kurkuku kuwa ya san zaman gidan kurkuku ba daɗi ne da shi ba kuma har ya yi yunƙurin ma ya nemar wa kansa mafita amma yana so ya fito ne mu'azzaz mukarram a cikin girma da daraja ba wai ya fito a matsayin an mai alfarma ko kuma an mai wani kafa ce da kai ko wani abu yanzu kai aka yafe maka abin da yake ya gabata ba. Dan haka dole lokacin da za a koma da sarki bayanin nan a ce ya ce ba zai zo ba amma ma balun niswati allati qatta'na aydiyahunna, dole sarki zai yi mamaki. To ya wannan wanda kake kurkuku ana neman a fito da kai ka zo ka shaki iskar yanci kai rayuwarka yanda kowa yake yi, amma an yi magana ka ce a tambayi waɗansu. To a wannan kadai akwai kafa hujja da nuna cewa mutum ya san ya taki gaskiya. Da in baka taki gaskiya ba, ba za ka so sai an tantance haƙiƙanin menene abin da ya faru ba. Da haka da ya mishi magana ya nuna cewa ga abin da yake so ya, to anan kadai ya fada wani point, ma'ana na farko kenan da yake nuna bara'arsa akan wannan abu da aka jefe shi da shi ko ake jifansa da shi. Malam ya ci gaba da sharhi da bayani a nan, ya ce wa qad waradat sunnatu bi madhihi ala zalik, sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo da bayani na hadisi ko wani hadisi wanda yake abin yabo ga annabi Yusuf alaihi salatu wassalam akan wannan aiki da yayi. Domin ga hadisin da aka karbo shi daga Abi Huraira radiyallahu anhu wanda yazo a cikin sahih al-Bukhari da sahih Muslim, inda a cikin sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa walau labistu fi sijni ma labisa yusuf la ajabtu da'i, da ni ne na ɗauki lokaci yanda annabi Yusuf alaihi salam ya ɗauki lokaci a cikin kurkukun nan, to la ajabtu da'i, da na amsa ka ce mun in fito to zan fita. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan magana game da annabi Yusuf alaihi salatu wassalam, wanda al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi alaihi a cikin littafin sa Fathul Bari ya yi taujihin magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan cewa da shi ne da yayi kaza. A nan ba wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna ƙarancin haƙurinsa bane ba, ba wai yana nuna cewa shi ba zai juri wannan ba. Sai malam ya ce la ajabtu da'i ay la asra'tu al-ijabata fi al-khuruj min as-sijn walamma qaddamtu talab al-bara'a, fa wasafahu bi shiddati as-sabr. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan bayani ne saboda wasafin annabi Yusuf alaihi salatu wassalam da tsananin haƙurinsa, haythu lam yubadir bil khuruj, domin da aka ce mishi ya fito bai yi gaugawa ba, bai yi mazarjika yayi amsa wannan cewa ya fita ba. Wa innama qalahu sallallahu alaihi wasallama tawadu'an, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa haka ne yana mai kankan da kai, ma'ana ba wai yana so ya bayyana cewa ya fi Yusuf ba, tawadu'an ne ma'ana gashi yayi wani abu na girma, yayi wani abu wanda yake abin a yabe shi, sai ce inda ni ne za ko zan iya yin kaza saboda ka nuna girman wannan abin da yake. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tawadu'u ni ana, wa tawadu'u la yahuttu martabatal kabir, shi asali mutum mai kankan da kai baya zamantuwa idan yayi wannan kankan da kai to darajar sa wai tana sauka kasa ne, a'a inna ma darajar sa ma tana kara fitowa ne, bal yaziduhu rif'atan wa jalala, qila huwa min jinsi qawlihi la tufaddiluni ala yunus, wannan ijmala yace wannan yana cikin jinsin irin maganar da yake yace la tufaddiluni ala yunus, kada ku fifita ni akan yunus alayhi salatu wassalam, wa qad qila innahu qalahu qabla an ya'lama annahu afdalu min aljami'. A wata ma maganar ko wani taujihin sun ce ya faɗi haka ne gabanin ya san cewa duk fa yafi sauran annabawa falala, da haka shi da aka hakaita masa wannan sai ya ga al'amarin babba ne, ai da ni ne da ba kaza ba. Duka wannan taujihi ne da al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani yayi akan maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa law kuntu ana ko law kuntu makana yusuf ko law labistu fi sijni ma labisa yusuf la ajabtu da'i, to amma dai wannan mu dauke shi a matsayin wata falala ce da annabi Yusuf alaihi salatu wassalam yake da ita, kuma wani falala ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mai da ita, kuma tawadu'u ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yasa ya faɗa haka. Idan akwai wani riwayar wadda ta zo a cikin Musnad na Imam Ahmad, shi ma dai daga Abi Huraira radiyallahu anhu da yake cewa law kuntu ana la asra'tu al-ijabata wa mabtaghaytu al-uzr, da ni ne aka zo min da wannan to da na amsa wannan kira, kuma da ban nemo sai an samu wani uzuri wanda yake sannan sai da shi ne zan fita ba. Da haka dai al-hasil shine an zo an ce mishi ka zo, kuma ya ce irji ila rabbika fas'alhu ma balun niswati allati qatta'na aydiyahunna, kuma gurin ubangidanka kai a matsayinka na dan aiki, a matsayinka na jakada ka je ka ce da shi ya tambayi waɗannan mata dai waɗanda da maganganunsu da dalilin abin da ya faru tsakanina da su aka kawo ni nan gurin aka ajiye ni, to yanda aka kawo ni aka ajiye ni daga bakin su za a samu warwara, amma ka je ka ce a tambaye su domin a gane menene ma sha'nukunna wa khabarukunna hina rawattunna yusufa an nafsihi, a tambaye su me labarinku, me abin da ya faru lokacin da kuka yi kokarin ku ja hankalin annabi yusuf alaihi salatu wassalam. Akan kuma ne ya ci gaba da cewa ikhbarun anil malik hina jama'a an-niswa, to yanzu Allah madaukakin sarki yana ba mu labari lokacin da sarkin nan ya tattaro waɗannan mata. Qala ma khatubukunna, sai yake tambayar su me labarinku, me sha'aninku, idrawattunna yusuf an nafsihi. Faqala mukhatiban lahunna huwa yuridu imra'ata wazirihi al-aziz, sarkin nan yayi magana yana tambayar waɗannan taron mata, amma kuma a fakaice tambayar tana tafane ga kan ita wannan dai mata imra'atul aziz, domin ita ce jagorar duk wannan abubuwan da suke faru. Duk abin da ya faru an gina shi ne akan qadiyyarta, ma'ana akan case ɗinta da ta reza tsakaninta da annabi yusuf alayhi salatu wassalam. Daga da aka tara su ake musu magana da lamirin jam'i, amma babban ba a san bayani daga wa ake so a samu daga gare ta, domin su ma waɗannan sun bi bayanta ne lokacin da ita ta iza abin da ta iza. Shi yasa aka ce ma khatubukunna ay ma sha'nukunna wa khabarukunna idrawattunna yusuf an nafsihi, yani yawmud diyafati, lokacin da ta tara kudin nan ta ciyar da ku abinci kuka yi liyafa, menene abin da ya faru, ku gaya min gaskiya yaya aka yi, meye abin da ya auku a wannan zama. Kulna, budar bakin su ke da wuya sai suka ce hasha lillahi, muna neman tsarin Allah madaukakin sarki, sarki ya tabbata ga Allah, ma alimna alaihi min su'in, ba mu san komai wani abu wanda yake na mummuna daga gare shi ba. Malam ya ce ai qalatin niswatu jawaban lil malik hasha lillahi an yakuna yusufa muttahaman wallahi ma alimna alaihi min su, ma'ana sun fito karara sun nuna cewa su ba san wani abu mummuna daga annabi yusuf alaihi salatu wassalam ba. Ma alimna alaihi min su, min huna za'ida ce min haifil i'rab, ta zo ne mu'akkidatan min haifil ma'ana li'umumin nafi, saboda ganewar kore abin da ake so a kore din. Sannan su in ita ma ta zo nakira, wan nakiratu fi siyaqin nafi tufidu al-umum, idan aka kawo nakira ana gurin mahallin kore abu, to tana bada sakon ganewa, ma'ana ba mu san kowane irin nau'i na abu mummuna daga gare shi ba. Da haka yana a matsayin kaiwa mataki na koli gurin kame mutuncinsa, mataki na koli gurin nagartattun halaye, mataki na koli gurin kame kanshi. Wannan labaran da ake bayarwa tsakaninmu da Allah, wannan abun bai auku ba. Wannan shine kamar amsar da suka ba mawa sarkin nan da ya tambaye su. Fa inda zalika, to lokacin da suka faɗi haka, qalat imra'atul aziz al'ana hashasa alhaq, sai wannan matar azizu ta buɗi baki sai ta ce al'ana hashasa alhaq, lallai yanzu kam gaskiya ta bayyana, ta riga ta fito fili ta yi tar. Al'ana hashasa alhaq, malam ya ce ai al'ana tabayyana wa zahara, yanzu kam gaskiya da ta riga da ta fito ta fino wa baraza ta yi tar, babu kuma wani sauran zance da ya rage da za a yi na kumbiya kumbiya. Ana rawattuhu an nafsihi wa innahu la min as-sadiqina, ni ce wadda na neme sa, na yi kokarin in kai mishi farmaki akan mutuncinsa, wa innahu la min as-sadiqin, lalle shi kam ya kasance mai gaskiya. Ai fi qawlihi hiya rawadatni an nafsi, ma'ana shi mai gaskiya ne lokacin da yace hiya rawadatni an nafsi, ita ce ta neme ni game da kaina. Daga shi yasa ta ce wa innahu la min as-sadiqin, lalle shi yana cikin waɗanda suke masu gaskiya akan maganar da ya faɗa lokacin da ya faɗa. Kun ga kenan yanzu ta warware maganar da ta faɗa, ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw azabun alim, yanzu kan gaskiya ta bayyana. Wato kun san akwai yanayin da mutum in ya kai diyan da ya kai da kumbiya kumbiya da iya lauya zance, akwai matakin da gaskiya in ta kai a wannan lokacin ba yanda ka iya da ita, dole ka karbe ta, kuma dole ka yi i'tirafi da ita, ma'ana dole ka furta akan harshenka ka nuna ka yarda da wannan gaskiya, saboda kuma babu wani sauran hujja ko wani abu da zaka boye a bayanka. Sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa zalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib, malam yace taqulu inna ma ta'raftu bi hadha ala nafsi liya'lama zawji anni lam akhunhu bil ghaib fi nafsi al amri, zalika wannan bayanin da nayi wannan karbar laifin nawa da nayi wannan tabbatar da na aikata ba daidai din da nayi ba li ya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi saboda mujina ya samu nutsuwa a zuciyar shi na cewa ban aikata abin da yake zargin na aikata ko ake hasashen na aikata ba a bayan idansa ma'ana na rawattu yusufa an nafsihi na karbi wannan laifin tabbas na neme shi na bijiran mai da bukatata nayi kaza amma kuma ba a kai ga aikata abin da ake tunanin aikata ba dan haka lam akhunhu bil ghaibi ban ha in ce shi ba bayan idansa wala waqa al mahdhur al akbar malan yace abin da dai ake gudu mai girman laifin nan bai auku ba ma'ana al fashir ba ta kai ga aukuwa ba wa inna ma rawattu hadha shabba murawadatan famtana'a sai dai kawai na kai mawa wannan matashi cappa na kai mishi farmaki na nuna mai bukata ta amma famtana'a sai yake amsan wannan bukata tawa wali fali hadha ataraftu li ya'lama anni bari'a shi yasa yanzu sai na fitar da wannan bayanin saboda mijina ya san cewa ni ba mai laifi bace ba ma'ana idan da yana raba ɗayan biyu an aikata wannan abun ba aikata ba to yanzu dai gashi na fito da bayanin fili na anshi laifi na akan cewa ni ce nayi neman ni ce na bijirar da bukatar amma kuma abin da ake gudu bai kai ga aukuwa ba wannan shine kamar zan iya cewa abin nan na farko da malamai suke magana akan fassarar wannan zalika li ya'lama anni lam aqulhu bil ghaibi amma akwai wani bangare na malamai na tafsiri wanda suke ganin wannan maganar kamar tana magana ne akan annabi yusuf alayhi salatu wassalam ba kan mijinta ba sai ya zamanto zalika ma'ana wannan yadda da amsawa da laifin nawa da nayi li ya'lama yusuf saboda yusuf ya san cewa anni lam akdhib alayhi wa lam arnihi bil dhanbi fi hali ghaibatihi anni cewa ban ha in ce shi ba ta fuskar in kara jefa masa laifin dan in lika masa bayan huwa fi hali ghaibatihi anni alhalin shi yana can kurkuku bai tare da ni kuma yanzu na kara lika masa wannan laifin dan haka zalika li ya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi suna ganin malamai masu ra'ayin wannan fassara cewa tana magana ne akan annabi yusuf alayhi salatu wassalam na cewa ya san bata ha'ince shi ba yau dai na faɗi gaskiya ban ci gaba da dogewa akan wannan ƙarya da na ambata ba yanzu kan babu ha'inci tsakanina da kai yanda ka mutunta ni ka darajta ni da ka tashi cewa a zo a yi tambayan nan baka ce a tambaye ni kaɗai ba sai ka ce a tambayi ma balun niswa kuma bayan ka san ni ce mai magana ta ƙarshe domin magana ta ita ce duk ta yamu tsahazan ta tattaro waɗannan amma sai ka ce a tambaye su domin in zamanto a cikinsu to yan a bayan idona ba ni ma ba zan tozarta ka ba a bayan gidanka kuma cikin malamai da suka tafi akan wannan tafsiri akwai Abu Hayyan akwai Al-Qasimi Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi Ibn Al-Qayyim duka sun tafi akan wannan fassarar ta biyu amma dai duka guda biyu zamu ga ba a ci karo da juna ba in an dauke shi akan waccan fassarar ta cewa zalika li ya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi tana nufin mijinta babu laifi in an dauke shi akan cewa ana ganin tana magana ne akan mijinta shi ma dai babu laifi sai aka ci gaba da cewa Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa wa anna Allah la yahdi kaydal kha'inin kuma cewa lallai tabbas Allah madaukakin sarki baya shiryar da kullun macuta baya shiryar da kullakullan waɗanda suke taruwa su kulla makida su kulla ha'inci su kulla zamba cikin aminci to Allah madaukakin sarki baya shiryar da lamarin su dan haka anan ma'ana la yusaddidu Allah madaukakin sarki baya datar da su kuma baya yadda da abin da suke yi kuma sannan baya ba su sa'a ko nasara akan wannan abin dan haka Allah baya taimakon masu ha'inci akan ha'incin da suke yi yayin da wasu malamai suka ce a Allah ma daukakin sarki baya taimakon bayinsa waɗanda suke masu ha'inci sawa'un sun nafaci yin ha'incin nan ne a daidai wannan gabar ko kuma a dukkan lamarin rayuwarsu sakamakon su maha'inta ne sai Allah ma daukakin sarki ya kidatar da su akan abubuwa wanda suke na daidai da haka anan ta yadda da cewa kenan i'tarafat cewa abunda ta yi kaidi ne kulli ne makida ce makirci ne kuma ta yadda lallai Allah madaukakin sarki baya datar da waɗanda suke masu ha'inci masu cutarwa kamar inda Allah ya gaya mana wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ali duk wani makirci wanda aka kulla shi wanda yake mummuna kulli ake so ayi domin a hada kai a kullawa ni sharri a hada kai a kullawance mu hada kai a koruwa ne mu hada kai a ci mutuncin wani mu yi kaza to Allah madaukakin sarki baya shiryar da ba abuta wannan abu wani zai iya cewa to a zahiri zamu ga an kullawa kuma daurin ya kullu cutar wanda ake so ayi wani a ga tayi sai mu ce wannan ya dace da kaddara ne da wani ibtila'i da Allah ya nufa zai samu shi wannan bawa din sai Allah ya nufa wannan abun ya faru amma a zahiri ai ba shiryarwa bace ba an yi musu wani abu ne na kuyi mu ga iyakar irin ku shi kuma wannan abin da kai in kun yi ne dan ku dan kwafar da shi dan ku tadiye kafar shi dan ku hana ta kaiwa inda kuke tunanin za ta kai na nasara to sai Allah ya baku ku iyana ku sai kuma ya nuna muku cewa kullun ku da shirin ku ba a bakin komai yake ba inna Allah ta'ala yumhil wa la yuhmil Allah madaukakin sarki ya niwa mutum talala a kyale ka kai tai kana ganin kullun ka yana tafiya shirin ka yana fita amma kuma sai a karshe a mayar da kai wulakantacce ka tsantacce Allah madaukakin sarki ya kiyashe dan haka da tace wa anna Allah la yahdi kaydal kha'inin wannan kuwa ta nuna cewa Allah madaukakin sarki baya shiryar da kulli ko makida wadda take ta wadanda suka kasance masu ha'inci ne kuma wadanda suka kasance masu kulla abinda za su cutar da ƴan uwansu ne na'am malam
wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim
wannan mata ta ci gaba da cewa wa ma ubarri'u nafsi taqulu almar'a wa lastu ubarri'u nafsi ni ba ina fadan wannan bayanai bane ba dan in kubutar da kaina dan in wanke kaina fa inna an-nafsa tatahaddath wa tatamanna tace domin ita rai so tari tana tattaunawa a tsakaninta a cikin zuciya dan adam yaji cewa ina son kaza ina kwadayin kaza ina so zan aikata kaza wali hadha rawattuhu saboda haka ne na neme sa ma'ana idanuna sun ga abin da suke so suke buri shi yasa na aikata abin da na aikata amma kar ku dauka ina duka waɗannan jawabai ne domin in kubutar da kaina ma'ana Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa ta yadda da laifinta ta kuma amsa kai har ma ta ƙara ƙarin bayani na cewa Allah madaukakin sarki baya shiryar da waɗanda suke masu ha'inci ko baya shiryar da kullun masu kulli waɗannan bayanai da su ta yi zai iya bada sakon kamar akwai wani nau'i akwai wani kanshi na tazkiyatun nafs a ciki ma'ana kokarin tsarkake kaina na cewa ga abin da nayi ga abin da nayi ina ta yadda ta amsa laifinta amma kuma tana yin wani bayani akai wanda zai iya sa wani ya tsammanin tana kokarin ta tsarkake kanta ne akan wannan abin da ake tuhumarta da shi da haka sai ta ce wa ma ubarri'u nafsi ai lastu ubarri'u nafsi min al-khata'i wal-hammi bidhalika al-ism ba ina wanke kaina bane ba akan kuskuren da na aikata ba ina wanke kaina bane ba akan cewa na kwadaitu dan aikata wannan laifin ba ina wanke kaina bane ba akan cewa na shirya ma wa aikata wannan laifin ma'ana nayi duk wata mai yuwa da ake tunanin za a samu dama a aikata wannan laifin amma fa ku sani innan nafsa la ammaratun bisu ita zuciya takan nima wa mutum umarni da abin da yake mummuna ma'ana la adda'i bara'ata nafsi li anna nufusan al-ibad kathiran ma ta'muruhum bima tahwahu min al-ma'asi so tai zukatan bayi sukan yi musu umarni akan abin da suke sha'awa yake burge su na daga abin da yake na laifuka ne illa man rahim Allah fa asamahum sai fa wanda Allah madaukakin sarki ya kubutar da su kuma ya kare su to da haka yanzu kar ku dauke ni a matsayin wata baragurbi ko wata daban a cikin ku idanuna ne sun ga abin da suke so zuciyata kuma ta tattauna akan wannan abin kuma dama ita zuciya ta kan kira mutum zuwa ga aikata laifi sai fa wanda Allah madaukakin sarki ya kare shi daga aikata wannan laifin dan haka kamar tana ba ma wa kanta wani hanzari ne na akan abin da yake ya faru dan haka da tace illa ma rahima rabbi mana yace illa man asamahu Allah sai fa wanda Allah madaukakin sarki ya kare daga cewa zuciyarsa ko dai ta zamanto mai nuna mishi dama ya aikata mummuna din sai Allah ya kare shi kamar annabawa da manzanni fa asamahu Allah Allah ya kare su ko kuma waɗanda zuciyar tana hararo musu amma kuma sai Allah ya taimake su su iya tunkuɗe wannan abu ga dama ta samu ga bigire da za a aikata wani abu ba daidai ba zuciya ta kwadaitar amma sai tsoron Allah ya togace wannan zuciyar da aikata wannan abu da haka irin wannan isma din ba irin ta annabawa ce ba su annabawa Allah ya kubutar musu da zukatansu daga suji abin ma ya burge su har ya samu wurin zama a zuciyarsu yayin da bayin Allah kuma nagartattu za su ji wannan abin amma kuma tsoron Allah shine yake tunkuɗe musu wannan abin kuma wannan mataki ne Allah madaukakin sarki yakan zaba cikin bayinsa wanda ya ga dama kuma ya azurta shi da wannan ni'ima din dan haka sai ya ce inna rabbi ghafurur rahim Allah madaukakin sarki ya rufe mana wannan aya da fadin sa cewa lallai ubangiji na ghafurun ne mai gafara ne kuma rahimun ne sannan kuma mai jin kai ne ai inna allaha min sha'nihi annahu kaseerus safi an dhunubi ibadihi at-ta'ibin yana daga cikin hali da sha'ani na Allah madaukakin sarki cewa mai yawan gafara ne mai yawan yafiya ne ga bayinsa waɗanda suke sun aikata laifi kuma sun nemi tubansa akan aikata wannan laifin fa yasturaha alaihim sai zamanto ya suturta su akan wannan laifin da suka yi wa yatajawazu an mu'akhadatihim biha Allah madaukakin sarki yakan kawar da kai gurin saka musu da abin da yake son aikata irin nau'in sa ma'ana in sun yi mummuna sai Allah ya yafe musu ya kawar da kai akan sakanta musu da mummuna rahimun kuma ne jin kai ne fala yu'azzibuhum sai ya iya azabtar da su sakamakon aikata wannan laifin wa yaqbalu tawbatahu cikin rahamarsa shine lokacin da bawa yazo yake neman gafararsa sai ya gafarta musu saboda yana mai jin kan bawan nan ba ma wannan kadai ba sai ya datar da kai da abin da yake na alkhairi sai ya dora kai ya datar da kai akan abin da yake na alkhairi wannan ra'ayi akan wannan fassara shine abin da al-Imam Ibn Kathir rahmatullahi alayhi ya tafi akan shi domin cewa yi wa hadha al-qawl huwa al-ashhar wal-alyaq wal-ansab bi siyaq al-qissati wa ma'ani al-kalam wannan magana ita ce al-ashhar ita tafi shahara wal-alyaq tafi dacewa wal-ansab kuma tafi tafiya bi siyaq al-qissati da jerin gwanan labarin yanda Allah madaukakin sarki yake ba mu shi wannan la fassara a bisa cewa wannan magana ta wannan mata ce duka ya fi tafiya akan tsarin labarin yanda ya tawo yayin da ya kuma ce mana wa qad qila akwai kuma wani ra'ayin na biyu na wani fassara na fassarar akan wane ne wanda yake da wannan magana inna zalika min kalami yusuf akwai wanda suka ce a'a wannan magana ba maganar ta bace ba maganar annabi yusuf alaihi salatu wassalam ce zalika liya'lama anni lam akunhu bil ghaibi ma'ana domin mai gidana ya san cewa ban ha'ince shi ba a bayan idansa ma'ana kenan su suna ganin wannan maganar zalika liya'lama anni lam akunu bil ghaibi ba maganar ta bace ba maganar waye maganar annabi yusuf alaihi salatu wassalam har zuwa inda wannan inna rabbi ghafurur rahim suka ce wannan duk ba maganar ta bace ba ai inna ma radattu rasula cewa wai annabi yusuf ya ce na mayar da wannan dan aike na ki karbar ansar sakon jakadan sarki liya'lama al malik bara'ati saboda sarkin nan ya san bara'a ta ya tabbatar da kubutuwa ta wal ya'lamal aziz sannan shi ma wannan ubangida nawa ya san cewa anni lam akhunhu fi zawjatihi cewa ban ha'ince shi ba akan iyalinsa ban keta alfarmarsa ba bil ghaibi wa anna allah la ya'ti kayda al kha'inin al aya malan yace wa hadha al qawl huwa alladhi lam yahki ibn jarir wa ibn abi hatim siwahu wannan magana wannan ra'ayi na biyu na cewa magana ce ta annabi yusuf ibnu jarir at-tabari rahmatullahi alayhi da ibnu abi hatim basu kawo wata magana ba faci wannan ma'ana su sun tafi kaulan wahidan akan wannan magana ce ta annabi yusuf alayhi salatu wassalam ma'ana sai ka mana athar din da ibnu jarir rahmatullahi alayhi ya tafi akan shi na cewa an ibn abbas qala lamma jama'a al-malik an-niswata fas'alahunna cewa wai an haka ito daga Ibn Abbas radiyallahu anhu yake bada labari cewa lokacin da sarkin nan ya tara waɗannan mata fasa'alahunna ya tambaye su hal rawattunna yusufa an nafsihi shin ku ne dama kuka je wa da yusufu bukatar ku kuma yaya menene abin da ya amsa muku ku bani labarin hakikar abin da ya faru a wannan guri qulna hasha lillahi ma alimna alayhi min su'in qalat imra'atul aziz aya qala yusuf ذلك ليعلم اني لم اقمه بالغيب فقال له جبريل ma'ana lokacin da wannan abu ya faru aka ji sa bayanan bakin waɗannan mata sai annabi yusuf alayhi salatu wassalam ya ce zalika liya'lama anni lam aqulu bil ghaib ma'ana taqdirin shine labarin ya iske wa annabi Yusuf alayhi salatu wassalam daga amsar da matan nan suka bayar sai ya ce zalika liya'lama anni lam akunhu bil ghaibi wannan ya ise nuna mai gidana cewa ban ha'ince shi ba a bayan idansa fa qala lahu jibril wai sai jibril alayhi salatu wassalam ya ce shi wala yawmun hamamta bima hamamta ko rana daya tak baka yi yunkuri ba baka ji abin da ya auku mana a zuciyarka ya izu ba فقال سي النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما أبرئ نفسي با وإنا كبتد نفسي نابني ما نابا وإنا نونين مسمم بني با أيضا ما إتزوجيا تكن إيا جمتون تكن يؤمرني جمتون زواغ أبين ديكي نبا دي دي بسي فوين دا الله مدعوك كين سركي يوكو بتر داك دا نتشي بني با با وإنا وانك كي نابني كو إنا نونين مسمم نينا يد فللر الله مدعوك كين سركي تي أغليني أكر هكا أما سيدي وانا الرواية دين إمام ناصر الدين الألباني ya sanya ta akan riwaya ce da'ifa ma'ana asarni wanda yake bi inganta ba jingina shiga Abdullahi ibn Abbas kamar yanda aka ce malam yace wal qawlul awwal aqwa wa azhar magana ta farko akan cewa wannan bayanai duka na matar sarki ne aqwa sun fi karfi yafi karfin hujja yafi karfin kama hankali cewa ga abin da ake nufi wa azharu kuma yafi fitowa fili li'anna siyaqal kalami kulluhu min kalami imra'atul aziz bi hadratil malik domin jerin gwanan tattaunawa da Allah madaukakin sarki yake ba mu labari yafi bi fitowa fili karara akan cewa magana ce ake a majalisin nan a gidan sarki ko a gaban sarki shi yana fada matan nan suka fada ita ma ta bada amsa cewa ga abin da yake akwai walan yakun Yusuf indahu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai tare da su a wannan gurin bal ba'da zalika ahdarahu al-malik sai bayan wannan lokaci tukunna sannan yazo da nan sarki ya fada a zanci inda Allah mai dauke sarki ya fada anan gaba wa qala al-malik tuni bihi astakhlisu li nafsi da haka baya nan to wanda baya nan ya za ya dauko zancen wa'in da gashi ana hakaito mana abin da yake faruwa a gurni kwatsam sai a tsomo zancen shi a ciki bayan kuma gabanin hakan an riga an gaya mana da aka je a taho da shi yaki yazo to ya aka zancen shi ya shigo cikin nasu da haka gaskiya taujihin ibnu kathir rahmatullahi alayhi ya fi fitowa fili akan wannan magana din na cewa wannan maganganu da wannan mata ta yi ita ce ya kamata ko ita yafi dacewa a ce ita ce ta wannan maganganu ba annabi yusuf alayhi salatu wassalam ba ya rage wata matsala mai muhimmanci da malamai masu tafsiri suke tattaunawa a karkashin wannan maganganu da ta yi domin maganganu ne da a cikin su akwai kanshi na imani akwai kanshin yadda da Allah madaukakin sarki ko ba komai kadai fadinta inna rabbi ghafurur rahim ubangiji na mai gafara ne mai rahama ne ya nuna ni ashe an san akwai Allah har an ma gashi an san sa da sifofin sa an san shi da yanayin yanda yake ta'amuli da bayin sa ko yake mu'amalanta bayin sa na gafara da rahama da kaza shi yasa sai malamai suka wasu daga cikin malamai suka ce wannan mata ta kasance cikin waɗanda suka yi imani da Allah sai dai ne imaninta da Allah madaukakin sarki bai karfin da ya shiga tsakaninka da aikata wannan abun ba sai a ce kenan a daidai wannan lokacin da abubuwan nan suka auku akwai waɗanda suka yi imani da annabi yusuf alaihi salatu wassalam sakamakon da'awa da ya zo da ita amma ne Allah madaukakin sarki bai hakaita mana haka karara ba sai dai siyakin ayoyin da kuma abubuwan da wannan lokaci yakan kunsa na maganganun kamar fadin matan nan lokacin da suka ganshi hashalillahi sarki ya tabbata ga Allah kamar fadin mijinta gare ta wastaghfiri li zambiki ki nemi gafarar zanubinki kamar fadin ta yanzu anan wa annallaha la yahdi kaidal kha'inina sannan da fadin ta innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi duka ana ta maganar ubangiji Allah Allah ubangiji idan babu imani suka ce ba za a samu wannan maganganun wa'inda ake hakaitawa kuma ake jinginawa gare su ba wanda wannan cikin malaman da suka tafi akan haka akwai Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi inda yake cewa fa hadha kalamun man yaqiru bi anna az-zina dhanbun wa anna Allah qad yaghfiru li sahibi wannan maganganun da tai magana ce wanda take nuna wanda yake yin ta ya yarda cewa zina ko aikata alfashin nan laifi ne kuma har yana neman gafarar Allah madaukakin sarki akan yunkurin da yana aikata wannan ma'ana zahirin kalmomin ta sun nuna haka to kun ga in babu imani me hakan zai kawo shi wal qur'anu qad dalla ala zalik alqur'ani kuma ya nuna haka haythu qala li zawjiha yusuf a'rid an hadha wastaghfiri li dhanbiki fa amruhu laha bi istighfari li dhanbi ya dalilun annahum kanu yarawna zalika dhanban wa yastaghfiruna minhu umarnin da mijinta ya mata nan na cewa ki nemi gafarar Allah yayin da suna ganin wannan abun a matsayin laifi suna daukan sa a matsayin laifi shi yasa har ya ce mata ta nemi gafarar Allah akan wannan yunkuri da tai wa in kana da ma tun a lokacin waɗanda ma ba musulmai ba fil ghalib mushrikai zina ana daukan ta a matsayin laifi babba wanda suke aikata ta wasu mutane ne wanda ake ganin su ba su da daraja ba su da kima ba su da mutunci ba gida ne na dattako ba shi yasa sayyidina abubakar radiyallahu anhu lokacin da aka jefina na aisha da al'amarin zina yace afan ma nur ma biha afan ma biha fil islam ma nur ma biha fi ma durmina biha fil jahiliya ba a jefe mu da ita ba tun gabanin zuwa musulunci sai yanzu a cikin musulunci za a jefe mu da zina ma'ana shi tun gabanin zuwa musulunci ana ganin cewa zina laifi ne wanda yake mai girman gaske kamar yanda lokacin da ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunanta ya kwanta mun yanzu ta zo za ta yi mubaya'a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ce mishi ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka almu'minatu yubay'unaka ala an la yushrikna billahi shay'an wa la yasriquna wa la yaznina mudar bakin take da wuya sai ta ce aw tazni alhurra dama ya cikakkiya ba baiwa ba tana zina gashi a lokacin ita fa ta musulunta ne ta zo ta yi mubaya'a amma mamaki take yi an sanya cikin sharadan mubaya'a ga mace cewa kar ta yi zina to ai dama wai cikakkiya ya mai mutunci tana yin zina da haka ya nuna kenan dama tun asali laifi ne mummuna a idan al'ummar larabawa tun a wancan lokacin to amma yanayin siyakin da wannan mata ta yi wannan maganganu ya nuna cewa akwai burbushi na alamun sun yi imani da Allah madaukakin sarki irin yanda aka dinga jingina maganar zuwa ga Allah bisa waɗannan ayoyi kamar da muka faɗa tun daga fadin wa qala al-maliku tuni bihi har zuwa yanzu inda muka tsaya akwai fa'idoji da zamu iya samu na abin da ya shafi ilimi ko tarbiyyantarwa kamar haka abu na farko fadin Allah wa qala al-maliku tuni bihi yadullu ala fadilati al-ilmi yana nuna falalar da ilimi yake da shi fa innahu subhanahu ja'ala ilma yusuf alayhi salam sababan li khalasihi min al-mihna ad-dunyawiyya Allah madaukakin sarki ya sanya cewa ilimin da Annabi Yusuf yake da shi kuma ya ba da shi sai ya zamanto dalili ne da ya kubutar da shi daga al-mihna ad-dunyawiyya wani matsi wata jarabawa da ya shiga a cikin rayuwar ta duniya fa kaifa la yakunu al-ilmu sababan lil khalas min al-mihan al-ukhrawiyya in dai ilimi yana kubutar da ma'abocinsa daga wani rintsi da zai shiga a rayuwar duniya to ai kasancewar hakan a rayuwa ta gobe kiyama yana da cin abin da yake min babi aula a same shi fadin Allah madaukakin sarki irji ila rabbika was'alhu ma balun niswa fas'alhu ma balun niswati allati qatta'na aydiyahunna fihi sa'yul insani fi bara'ati nafsihi akwai dalili da ya nuna mana cewa mutum yayi kai komo gurin kokarin kubutar da kansa gurin tabbatar da cewa shi ba mai laifi bane ba an tume shi da abu kar ka tsaya kai sakato ko ka zuba ido ai ta juya ka sai inda aka ga dama saka yi kokari saka yi habbasa gurin tabbatar da abinda ake jingina maka akan ka na cewa baka aikata shi ba li Allah yuttahama bi khiyanatin aw nahwiha domin kar a tumci mutum da ha'inci ko wani abu makarincin haka kamar yanda wannan bayanin malam Imam Suyuti rahmatullahi alayhi ya yi su a cikin littafin shi al-Iqlim sannan yana daga cikin abubuwa na ban mamaki da za a samu na sakamako a duniya lamma bagat ala yusuf المرأة بدعواها لوكتشن دتشي ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إتا إمنا دي دتشي ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إتا شي ألا مألوك إنسر كي كم يقوم التوق على حرشا تقوم تزود كان تتبعي أبن ديكي نغسكيا كوغلن دي أبو ماما كي 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 تكي تهما كما يوغا وترانا تازاق يو ألا مألوك إنسر كي يتوق على حرشا كي يسا كي نمي كمور ولي ونن تهما تاكي wannan magana ibnu ashur rahmatullahi alayhi ya fade ta a cikin tafsirin sa sannan irji ila rabbika fas'alhu ka koma gurin ubangidanka ko shugabanka ko sarki ka tambaye shi labarin waɗannan mata ya nuna irin tsananin hakurin da annabi yusuf alayhi salatu wassalam yake da shi da kuma juriya da bi a sannu domin ta iya yiwuwa kana da hakuri amma ba za ka bi a sannu ba abubuwan suka faru za ka yi ta hakuri musu amma an zo neman maslaha sai kai gaggawa kana so a riski abin ya fito fili amma annabi yusuf alaihi salatu wassalam jiyan da ya bi a sannu yana ganin gafaraj din ya zo ga yayewar abin amma ya bi a sannu domin ya samu natija wadda take tafi kyawu tafi banƙai sai ta fitar mishi da ta iya yiwuwa da ya fito kadai kamar yadda na faɗa da za a ga alfarma aka mishi ko yafe mai akai amma sai ya bi abin da uslubin da yake ya tabbatar mishi da wasu falaloli waɗanda suke masu yawan gaske darajar shi ta ƙara girma sannan kuma an ƙara yadda da cewa abin da ya aikata din nan 100% hakan bai faru ba sannan kuma ya nuna shi ba makwadaici bane ba domin wani ne aka ce mai sarki na kiranka da rawar jiki zai tashi zai tafi amma duk bai yi wannan ba wannan ya nuna ta'anni irin nasa ihtiram irin nashi alaihi salatu wassalam wanda ya kamata a ce mun kokarin siffantuwa da irin waɗannan kyawawan halaye a cikin rayuwarmu ta yau da gobe na'am malam
فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حكيم
Allah madaukakin sarki ya ci gaba da gaya mana menene abin da ya faru a daidai wannan lokacin wa qala al-malik tuni bihi astakhlisu li nafsi wannan sarki lokacin da abin da ya bayyana a gare shi na annabi yusuf ya bayyana a gare shi na ilimin annabi yusuf alayhi salatu wassalam da abin da yake na fassarar mafarkai da kuma ilimin sa gurin samu mafita da tsare-tsare wanda za a yi kamar yadda amsar shi ta kunsa domin ba wai kawai ya fassara ba kamar yadda na faɗa ya ba da matakan da za a bi wanda a cikin mafarkin babu wannan labarin matakan wannan labarin matakan da za a ɗauka a samu mafita akan wannan abin da aka gani a mafarki ya nuna ne tsantsar iliminsa da haka iliminsa ya bayyana ga sarkin nan sannan bara'arsa ma'ana kubutarsa akan abin da ake tuhumarsa da shi shi ma ya bayyana a gare shi sannan ta'anni na sabbin abubuwa a sannu da yin su alal wajhi al-akmal shi ma ya bayyana a gare sa domin bai yi zumburi ya fito daga kurkuku kamar yadda na faɗa da zugo nan duk yana cin abin da yake ya bayyana ga sarkin nan sannan kuma kawaicinsa ya fito ya ƙara bayyana a gare sa da waɗannan abubuwan duk suka taru malam yace ya qulu ta'ala ikhbaran 'anil malik hina tahaqqaqa bara'at yusuf alayhi salam wa nazahata 'irdihi mimma nusiba ilayhi lokacin da sarkin nan ya tabbatar da kubutuwar annabi yusuf alayhi salatu wassalam daga abin da ake tuhumar sa gare shi da kuma tsarki da tsaftacewa na mutuncin sa a bisa abin da aka tumce shi da shi qala tuni bihi astakhlisu li nafsi kuje ku zo min da shi astakhlisu li nafsi zan kebe shi ga garan kaina ma'ana zan kulla wata kyakkyawar mu'amala da shi zai zamanto cikin makusantana kuma ba zan bar shi ya ƙara kusantar wani ba ma'ana yanzu zai zamanto kamar nawa ne malam yace ai aj'aluhu min khassati wa ahli mashurati zan sanya shi ya zamanto mutane yan gabade na musamman a guri na kuma abokan shawara ta falamma kallamahu kunga dole yana cikin ikhtisarin da nake ta cewa alqur'ani yana mana ya bada sako ya ce ku je ku kawo min shi astakhlisu li nafsi to an je an taho da annabi yusuf an kashi gurin sarki falamma kallamahu lokacin da sarkin nan yayi masa magana domin idan babba ya kira ka yasa a kawo ka ai shine zai gaya maka bukatarsa dalilin da yasa ya kira ka dan haka kallamahu anan falamma kallamahu ana nufin lokacin da sarki yayi mawa annabi yusuf malam yace ai khatabahu almalik lokacin da sarkin nan yayi magana da shi wa ra'a fadlahu wa bara'atahu ma'ana ya tattauna da shi sai ya ƙara ganin falalarsa ya ƙara ganin baiwar da Allah madaukakin sarki ya mishi wa alima ma huwa alayhi min khalqin wa khuluqin wa kamal sannan ya ƙara sanin abinda annabi yusuf alayhi salatu wassalam yake a kansa na abinda ya shafi kyawawan ɗabi'u na kyakkyawar sura na kamala da Allah madaukakin sarki ya basa qala lahu almalik sai sarkin nan yace da shi innaka alyawma ladaina makinun ani ay indana qad baqaita za makanatin wa amana kai kam daga rana irin ta yau daga yanzu da muke magana da kai to ka zamanto mai babban matsayi a gurin mu ka zamanto dan amana ne a gurin mu muna da aminci da kai a matsayin mu na masu mulki kai yanzu hankalinka a kwance kamar an ba wa annabi yusuf alayhi salatu wassalam wani assurance ka fito daga kurkuku an sa ka ana ganin ka mai laifi yanzu ka fito kuma gashi min sijni ila indil malik subhanallah kuga yanda Allah madaukakin sarki ya daukaka sha'aninsa fitowarsa daga kurkuku ya zamo cikin yan gabade a fadar sarki wanda ya zamanto wannan kuma yana cikin manyan darussa da zamu fahimta a cikin wannan sura ko a cikin wannan kissa mai albarka na kasancewar gashi dai yana cikin waɗanda aka je aka kunsa masu a cikin kurkuku ake musu kallon masu laifi amma rana guda da Allah madaukakin sarki ya tashi wanke shi sai ya fito da shi a matsayin wanda yake mai babban matsayi a gurin sarki da haka da yace mishi za makinin amin ai za makanatin wa amanatin kana a gurin mu yanzu za amanatin mun yadda da kai mun aminta kai kuma domin kai din ma mai amana ne ka nuna mana amana sannan kuma kana akan babban matsayi domin yanzu zan sanya ka a cikin makusantana waɗanda suke zamu tafi da su a cikin abin da yake ya shafi al'amuran mu sai yace ij'alni qala ij'alni ala khaza'in al-ard inni hafizun alim ai annabi yusuf alayhi salatu wassalam lokacin da wannan sarki ya wasafta shi bit tamakkun indahu na samun wata dama a gurin sa ya samu wani karfi da wata power talaba min al-a'mali ma yunasibu hadhain al-wasfayn sai ya roki a bashi dama ya bada wata gudumuwa na daga abin da ya dace da wannan wasafi guda biyu da aka masa an bashi cikakkiyar dama sannan kuma an bashi aminci an bashi amana dan haka to tunda na samu wannan ij'alni ala khaza'in al-ardi kanadani na zamo mai kula ne akan abin da ya shafi taskokin kasa rumbunan kasa da ake adana albarkatu wanda ya shafi kayan abinci wanda ya shafi wasu abubuwa muhimmai da yake al'umma take da haƙi akan sa wanda za a dinga kula da shi har yana izuwa gare su to ka saka ni akan wannan ka dora ni ya zama tuni ne mai kula da taskokin nan in kula da taskar dukiya in kula da taskar abinci na abin da ya shafi ardu misra baki daya kasar misra a daidai wannan lokacin da wannan sarki yake mulkinta in zama tuni zan kula da shi kuma ni zan dinga tsara ya zai je ya za a yi ya za a zo malamai suka ce a nan gurin annabi yusuf alayhi salatu wassalam ya zaba wa kansa wani gurbi da yake ganin zai amfanar da al'umma da shi a daidai wannan bigira shi sa bai yi wasa da neman cewa a bashi wannan abin nan ba yace inni hafizun alim lallai ni mai kiyayewa ne ma'ana zan kiyaye amanar da aka bani kuma alimun ni masani ne ma'ana idan ka bani wannan taskoki to zan kiyaye su zan kula da su zan rike amanar su kuma sannan zu ilmin wa basarin zan yi mu'amala da su a ilimi da kuma basira domin na san abin da yake tunkaro wannan ƙasa yanzu na san abin da yake zai same mu yanzu na wannan shekaru guda bakwai da za a yi cikin wadata da shekaru bakwai da su biyo baya cikin fari da haka zan yi dabarbarun da za a yi a samu a cimma abin da ake so a cimma na tanadi domin kar al'umma ta tagayyara idan an shiga cikin wannan matsala wannan shine ij'alni ala khaza'in al-ard inni hafizun alim ya rage akwai matsala da malamai suke tattaunawa a nan gurin cewa ij'alni ala khaza'in al-ard ka sanya ni in zamanto mai kula game da taskokin kasa sai suka ce kenan mutum ya nemi a bashi mulki a bashi wani nauyi na al'umma da kansa ya halatta kenan hadisi ya inganta ma'ana tun daga karin farko na cewa manzana sallallahu alaihi wasallama ya hani mutum da ya nemi cewa a bashi wata mas'uliya lokacin da yace Abdurrahman bin Samra radiyallahu anhu ya Abdurrahman la tas'al al-imara ya kai Abdurrahman kar ka nemi a baka wani shugabanci fa innaka in u'titaha an mas'alatin wukilta ilaiha in ya zamanto an baka wani jagoranci wani shugabanci an mas'alatin kai ka roka a baka wukilta ilaiha to za a jingina wannan shugabancin gare ka mana za a baka kaita badan badan dinka ba za ka samu jagoranci ba za ka samu nasara ba wa in u'titaha min ghairi mas'alatin u'inta alaiha in kuma aka baka ba tare da kai ka nema a baka ba kai kake jin cewa zaka iya bayan ba zaka iya din ba ka nemi a baka kai ka shige kai ka ishishire kai ka ba hagu ka ba dama kai kulle kulle saboda a baka to wukilta in kai wannan to za a jingina maka ita amma idan ba kai wannan ba wa'inta alaiha za a taimake ka za a yi ma jagoranci akan wannan mulki ko wannan nauyi da aka baka wannan shine al'asul al'asulu mutum kar ya nemi ya ce a bashi mulki kai ki nemi a baki jagoranci kar ki ce ai mu ba wata matsala ai mu na Allah ne a ka duk za mu niki a amma idan ya zamanto akwai maslaha rajiha ma'ana maslaha mafi rinjaye na cewa a daidai wannan gabar a daidai wannan bigiran ke kin sani tsakani da Allah babu wanda zai kamanta yanda zaki kamanta saboda ta iya yiwuwa akwai wasu dabarbaru da Allah ya sa kika sani wanda ragowar wanda ake tare ba su san wannan da barbarun ba akwai wata gogewa da kike da ita wanda su ba su sani ba akwai wani ilimi da Allah ya sanar da ke wanda su ba su da shi bare in an ba su wannan wakilci su kula da shi yanda ya kamata musamman abin da yake maslaha ce ta al'umma kiyaye hakokin al'umma sanya su a gurbin da ya kamata kuma kina ji a zuciyarki cewa zaki kamanta abin da yake ya kamata to sai malamai suka ce a wannan bigiran babu lefi in ya zamanto babu ya kai to sai ka ce a baka ba wai dan kai kana nufin kafi kowa ba sai dan kana ganin ragowar ba su da capacity din da za su bada gudunmuwar da ta kamata kai kuma kana sha'awar ka bada gudunmuwa al'umma gurin kare haƙoƙin su da abin da yake ya shafe su to sai ka nemi a baka amma al'asalu shine karka nemi da haka da nan da yake ij'alni ala khaza'inil ardi inni hafizun alim kada mu dauka cewa wai ai annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya nemi a bashi wani matsayi ne na musamman domin kawai ya more hidima ce zai yi wa al'umma wahala ce zai yi aiki da tunaninsa da karfinsa da maganarsa da komai nasa gurin kokarin fitar da al'umma akan wannan abun kuma mawqif din zai ƙara tabbatar mana da maganar malaman da suka ce in kana ganin zaka bada gudunmuwa yanda ya kamata domin ba wanda ya san girman abun da yake tafi din sai shi annabi yusuf alaihi salatu wasalam domin shi Allah ya haska mawa ya ga fassarar wannan mafarki ya san abin da yake yana tunkaro su da haka shi yasa الإمام ابن كثير أنا أقول سيدي يكاو مغانا يشي ويجوز للرجل ذلك إذا جهل أمره للحاجة يا أمباد داماغ متنعي حكا إذن يزمنتو أنجاهل جعل أمر انسا إذن أنا بكاتر حكا كنجي ونقريكو ونقولي أنا تتركا تركا وزي دنغ قلا من دوانا قوة زي يكزا إن كنشي قبان إني بالي في بني بأسان كنا دوانا سنن بقوة نن إلمن سيكي كترباكي كي inda sun san kin sani za su ce ki kuma kin ga a gurin ba wanda zai abin da ya kamata don haka zaki iya cewa wa zakara annahu hafizun ay khazinun amin malan yace ya fadi cewa inni hafizun aini ki storekeeper ne wanda zan ba wa abin da aka aje a gurin nan kulawa shine khazinun amin zan yi cikakken aiki na zan kare amanar da aka bani alimun kuma zu ilmin wa basiratin bima yatawallahu yana da ilimi yana da basira akan abin da aka bashi naziri yaqala shaybah ibn aama حفيظ لما استودعتني عليم بسني الجذب زن كياي ابن دك بانا نا امانا كما سنني مي سني ني اكن سني الجذب wannan shekaru na fari da suke suna tunkaro mu warawahu abi ibn abi hatim wa sa'ala al-amal li'ilmihi biqudratihi alayhi wa lima fihi min al-masalih lin-nas wa inna ma sa'alahu an yaj'alahu ala khaza'in al-ard wa hiya al-ahram allati yajma'u fiha al-ghallat lima yastaqbilunahu min as-sinin allati فيتصرف لهم على الوجه الاحوط والاصلح والارشد ما لا يجي ابن بيسا يعني مشيوا اباشي saboda ilimin da yake da shi na wannan abun da kudura damar da yake da shi kuma a cikin wannan abun akwai maslaha ta al'umma baki daya da aka sai ya roki a bashi kulawa ta wadannan taskoki wa hiya al-ahram sune wannan pyramids allati yujma'u fiha al-ghallat wanda a ciki ake taskance duk abin da aka samu na amfanin gona saboda abun da yake tunkaro su na sininil jaddi wannan shekaru da za su zo wadanda suke na fari da kunci da za a shiga fa ya tsarrafu lahum sai ya zamanto shi yake gudanar da wannan al'amura alal wajhil ahwat wal aslah wal arshad zai gudanar da al'amura da raban kayan abincin nan a bisa fuska wadda take ita ce aka fita katsantsan a gurin amfani ko fitar da waɗannan dukiyoyi ko raba su a cikin al'umma sannan fuska wadda take ita ce tafi dacewa da nagarta fa ujiba ila zalika raghbatan fihi wa takrimatan lahu sai aka amsa mishi wannan bukata da yazo da ita saboda a karrama shi akan wannan mawqif sannan kuma ya nuna bukatar yana so yi kuma an yadda cewa shine din zai iya jin menene amsar da wannan sarki ya bashi shine abin da zamu tashi akan shi idan Allah madaukakin sarki mai kowa mai kuma ya ara mana rai da lafiya zuwa ranar asabar sai mu dora daga inda muka tsaya abinda na fada na daidai Allah madaukakin sarki ya sa mu tarayya da ni da ku a cikin lada wanda kuma ne kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mu wannan kuskure watawa kafin mu rufe ina roƙon addu'a daga ƴan uwa cewa dan uwa da muke tare da shi anan wanda yake yi mana yake tsaye akan recording din karatu kullun da ake na san duk za ku shi da fuskar shi mana Abdul Fattah Abu Ja'far har yazo ina ga za ku gani duk yazo ya hada kaya amma aka yi mishi waya daga gida cewa mahaifin shi ba ta da lafiya an kai ta asibiti lallai yazo to da haka ina roƙon addu'a daga gare ku baki ɗaya mu sanya ta addu'a Allah madaukakin sarki ya bata lafiya mai dorewa ya sanya kafara ce سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله